Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye a bima a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 25 ga watan Janairu shekarar 2017. Kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
A makonni biyu da suka gabata, mun faro magana akan yadda matasa ke yada duk labarin da suka ci karo da shi a yanar gizo. Inda kuma a makon da ya wuce maimakon karasa wannan batu sai muka dakatar.
Inda kuma mun dakatar da shirin ne cewa sai yau zamu ci gaba sakamakon yadda wancan lokaci ko kuma wancan mako labari ya cika gari cewa gwamnatin jihar Borno ta koka da yadda kungiyoyi masu zaman kansu sama da 160 suka kasa biyan bukatun ƴan gudun hijira. Wannan ne dalilin da yasa muka dakatar da shirin a wancan mako a cikin shirin yau da gobe.
To yau zamu karkare maganar yada labarin cin kanzan kurege a kafofin yanar gizo. Shin ta yaya hakan ke shafar jama'a ne?
Wasu sukan bi waɗannan kafafin don su cutar da bayan Allah da basu je basu gani ba. Saboda haka duk hanyar da za a bi a kiyaye. Kamar yadda na faɗa, gwamnati ita ce shugaba don ita za ta iya gano duk wanda ma ke amfani da wannan na'ura ko da wani bai san shi ba.
Ya kamata mu yi amfani da abin da zai mana amfani wanda za mu sami ilimi wanda za mu ƙara a ciki. Yanzu misali zan baka, kamar irin wannan group din da ake din nan da sauransu haka.
Zalika zan karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
Dan iya sun tattauna da Isa Lawal Ikara, to amma maimakon yayi magana akan yada labaran yanar gizo sai ya ce shi a fusashe fa yake game da darasin mu na makon jiya da bai samu damar yi wa Lawal Isa Lawal Ikara bayani ba.
Yau da Isa gidan dan iya yace yawa na Ikara dama kai nake jira don naga kwana biyu ka rabu da lekowa mai hira gashi kuwa abubuwa da dama sun faru kuma ni ka san dole sai nayi cara musamman ma dai game da jafa'in da aka ce an jefa ƴan gudun hijira an ce duk da yake gwamnati da wasu kungiyoyi na duniya da kamfanoni sun kai gudunmawa ta miliyoyin naira amma wasu sun hadi diye dukiyar suka bar ƴan gudun hijiran cikin lalura. Wasu daga cikin ƴan gudun hijiran nan ma musamman dai mata da yara an ce tuni suka koma harkar bara su ko waɗanda aka baiwa alhakin kula da su suna ta faman facaka daga dara saboda sun riga sun samu damar karkatar da dukiyar da ake turawa ƴan gudun hijiran nan kowa na gani karara nace lalle kam dan iya nima naji irin wannan labari na ƴan tsilla-tsilla an ce duk da yake kuɗin da aka ware wa ƴan gudun hijiran nan ya ishe su yi dukkanin walwala har ma za a iya gina musu gidaje da za su sakata suwala amma wasu ƴan tsirarin mutane sun wawushe kuɗin suka bar su cikin tanti na wucin gadi suna ta fama da matsatsi da matsala kamar dai yadda akan ga wasu ƴan gudun hijiran ma suna ta yawon maula saboda kawai da tsananin tsabar zalunci zalla ba ruwan irin waɗancan mutane ma da rayuwar da ƴan gudun hijiran ke ciki ta koshin wahala idan an daga murya da nufin tona musu asiri kuma sai kaji suna yi maka tayin dala har ma saboda tsabar rashin ta ida kaji suna kai ma karbi naka ka shigo cikin daula kaga ko wannan ai shine sabon salon samfareren rashin tsoron Allah dan yace to ai na ikaratun da dai wannan labari ya watsu ko ina a duniya gara tun wuri ma mu gaya wa gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu gaskiya cewa dole ne fa ayi taren gangamin bankado masu wannan kamiya. duniya ta hanyar binciko musabbabin jefa ƴan gudun hijiran nan cikin halin wuya alalin ko kungiyoyi da gwamnatoci sun kai musu tallafi na makudan dukiya kuma idan Allah ya sa akai sa'ar gano masu hannu wajen tagayyar waɗannan ƴan gudun hijira na yankin arewa maso gabashin Najeriya ya zama wajibi a bar gaskiya ta ladabtar da ƙarya wato dai a hukunta masu karkatar da dukiyar ƴan gudun hijira su koma gefe suna mun ja kaya albashi sai a gane dukiyar ƴan gudun hijiran da suka wawushe sun haɗi kaya su kuma ƴan gudun hijirar su samu damar gina sabuwar rayuwar da dadi zai sa su yi ta godiya
to muna godiya dan iya yanzu sai mu koma kan darasin mu na yau inda ya muka tambaye ku a shafin Facebook da Twitter a ganin ku ta yaya yada labarai da muka gani ko kuma muka ci karo da su a yanar gizo take shafar shugabanci na gari
Ruwana Sa'idu Gayari yace tabbas yau da gobe ya duk labaran da muka ci karo da su a yanar gizo bai da wani tasiri balle ma har ya shafi shugabanci na gari domin shugabanci na gari shugabanci ne na gaskiya da gaskiya wanda ƙarya ba ta iya karya shi balle ta lalata shi misali idan muka yi la'akari da yadda aka zabi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ai ba irin yadda ba aibanta shi ba ta hanyar yanar gizo amma abin bai yi tasiri ba don kuwa da yayi tasiri to da ba shine shugaban ƙasar mu a yanzu ba don haka ina kira ga shugabannin mu na Afrika da su yi rukan shugabanci da gaskiya domin ita gaskiya ba ta neman ado sai Abdullahi Abubakar Sorodo yace yau da gobe a gaskiya yau kun so sami inda yake min kaikayi domin a halin yanzu yada jita-jita yayi yawa musamman a nan social media inda zaka ga mutum baya bibita jaridu ko radio amma haka sai a gaida ta rubuta ƙarerai akan shugabanni wanda hakan na da illa ga ci gaban ƙasa saboda haka ya kamata mu dinga binciken sahihancin labarai akan abubuwa kafin mu yada shi Sai baban gida Aliyu Rijau yace gaskiya shirin yau da gobe yada labarai na saci fadi ko in ce kanzan kurege na matukar tasiri wajen lalata shugabanci na gari wanda har zai baiwa ƴan adawa damar samun lalata sunan mai jagorancin wato shugaban ta hanyar ƙarin gishiri irin na wanda ake yawan yayatawa a kwanan nan wai shugaba Muhammadu Buhari ya mutu to kowa dai ya san cewa kowane dan mutum dan mutuwa ne in ma mutuwan ne yayi lokacin sa ne yayi Sai Inu Abdulmalik Unguru yace salam yau da gobe hakika ya ga labarin da mutum ya gani ba tare da sanin tushe ba hakan yana da matukar hadari bugu da kari kuma yana batawa shugabanni suna misali haka kawai mutum zai ga labari a yanar gizo shi ma ya yada ba tare da sanin tushen labarin da ya yada ba da fata Allah ya shirye masu yada labarin da ba shi da tushe balle makama amin Sai Baguda Haruna yace yau da gobe ikon Allah aini a gani na bai kamata mutane su saurari wani labari ba in ba na irin kafafen da aka san su ba dama aikin su ne kuma saboda jin labarin gaskiya nake sauraron dandalin VOA Hausa Sai Shaibu Zidan yace assalamu yau da gobe yada kowane irin labari da wasu suke yi a kafafen yada labarai ba tare da tantance shi ba yana bata abubuwa da dama ga shugabanci na gari kuma hakan bai dace ba kamata ya ka faɗi abin da ka san cewa gaskiya ne ba ƙarya ba Allah ya sa masu irin wannan ɗabi'a su canza domin ba ɗabi'a bace ta gari Sai Umma Salma Yusuf Abuja tace filin yau da gobe dan Allah ku ja kunnan masu yin irin haka domin wallahi sun ma mai shafukan internet baki daya domin a baya duk labarin da ka gani a Facebook zaka iya cewa gaskiya ne amma banda yanzu idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @balakarasuwa yace hakan yana ragewa shugaba kima a wasu lokutan kuma da ma yanke kauna Sai daga ƙarshe @balaharka yace salam @VOA Hausa gaskiya nazari akan sahihancin labari yana da muhimmanci sosai kafin a yada shi saboda gudun kada kai ƙarya
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni Wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe tare da Malam Ibrahim Duburi da Hajiya Halima Baba akan wannan batu
inda Malam Ibrahim ya tsaya inda ya bada labarin yadda wani ma ya so ya damfare shi ta irin wannan kafafen sadarwar
wasu sukan bi waɗannan kafafen don su cutar da bayin Allah da basu je ba su gani ba saboda haka duk hanyar da za a bi a kiyaye kamar yadda na faɗa gwamnati ita ce shugaba don ita za ta iya gano duk wanda ma ke amfani da wannan na'ura koda wani bai san shi ba. To tana da rawar da za ta taka mai girma. Hakanan hukumomi na kusa, ina nufin abin da ya shafi ma'aikatu, ta yadda za su kar su sake ai amfani da waɗannan kafafen wajen cutar da ma'aikatansu ko kuma da ainihin wasu sirrace-sirrace na gwamnati, har ya kai ga an yi damfara ko an yi wani almundahana a hukumomin su sanadiyan irin waɗannan kafafe, don waɗanda suke shiryawa kamar da Bashir yake cewa mai san abin ka yafi ka dabara. To babu shakka yadda duk za a yi kokari a ga cewa an datse ko an toshe waɗancan kafafe na barna, to fa su masu kokarin kawo butunan nan ba su gushe ba, su ma za su yi ta yi har yadda dai Allah ya tona musu asiri da makamantansu. Sannan kuma kowa ya sani cewa waya ba wai ka ɗauki waya kawai ka buga, hello wane kana gari kaza, ina gari kaza, ya kuke, a'a, ya kamata kai ka sayi wayarka da kuɗinka. To ya kamata akwai hikimomin da ya kamata ka yi wajen iya magana a cikinta, daɗa balle har ka ƙware wajen shiga ainihin waɗannan kafafe ka sarrafa ta, kai kaza kai kaza da sauransu. To abu ne wanda ya kamata kowa ya ɗauki mataki ya kiyaye.
Malama Halima, a kowane lokaci da yake faruwa waɗannan kafafe, ana samun waɗansu kamar mata na amfani da wasu hotunan da ba nasu ba su saka waɗannan kafafe, wani lokaci kuma namiji ne ko kuma in ce a wani dandali da maza ke yi sai ya sa hoton wata mata, ni ke sunana wance-wance, duk wanda yake suna ya aure ni gashi bar lambarsa a nan, sai ki ga mutane suna ta tura lambobinsu, alhali watakila labarin duka ƙarya ne.
Gaskiya su ana samun irin wannan, amma ni kan gaskiya irin wannan sodiwa idan na gani abin yakan bani mamaki ne kuma ya ban dariya ya kuma ban haushi, saboda wani abun ma ba ma abin da ya kamata a sashi a media bane. Na ɗaya wannan abubuwan ni fa inda na fahimci media waje ne wanda zaka samu abubuwan da kake nema wanda ilimin ka bai kai ba, ko kuma kana neman ƙarin bayani akai. Amma ni abun mamaki a Najeriya sai muka maida amfani da internet gaba ɗaya kaman wajen abubuwa ne wanda kawai mutane za su saka abubuwan da suka ga dama ko kuma suke da ra'ayi, musamman ma na ɓata mutane ɗin nan.
Malam Ibrahim Duguri, kai lokacin da sai ga kamar wasu mutane masu da ake ganin ko masu daraja al'umma ko masu wa'azi, sai ga an ɗauki gangar jikin wani daban yana tare da ko wata mata sai a sa kan wannan malamin, ko kuma a ce wani ya zama wata shaggar daji saboda ya yi wani abu daban, wannan kuma wani illa ke?
To babu shakka waɗannan illoli ba ƙananan matsaloli suke jawo al'umma ba baki ɗaya. Kamar yadda kai buga misali, ni kaina na ga hotuna cikin kwanakin nan yadda aka ɗauko hoton wani malami aka sa shi a tsakiya ga mata sun kewaye shi. To sai waɗanda suka san asalin hoton na ƙwarai na gaskiya sai suka ɗauko hoton na shi asalin wancan na gaskiyan suka nuna wa duniya fa cewa fa ga abin da yake faruwa. To kaga wannan yana ma iya kai ga duniya ta faɗaci ƴar uwarta. Sa'annan da yawa wato yakan shafi wani addini ko wata ƙabila don tsananin ƙiyayya ko gaba. Kamar me? In ka ɗauki a nan Najeriya ba a taɓa samun makiyaya, zan yi misali, musamman Fulani suna ɗauke da bindiga Kalashnikov ko kuma AK-47 suna yawo da ita, ga bindiga mai jigida suna yawo da ita suna kewan dabbobinsu, ba a taɓa samu a nan Najeriya ba. Amma za ka iske wasu suna amfani da waɗannan hotuna da suka ɗauko daga ƙasar Kenya, ƙabilar Masai suna kewan dabbobinsu da waɗannan bindigogi. Haka nan in ka tafi kudancin Sudan, ƙabilar Shiluk ko Dinka Conware suna amfani da waɗannan shanu saboda rashin tsaro da ke suke fama da shi a ƙasansu na yakin basasa, kuma su makiyaya ne. Mutum gashi da bindiga da komai sai a nuna a ce ai ga makiyaya a arewacin Najeriya, ko kuma ƴan arewacin Najeriya misali sun tafi kudancin Najeriya suna ta kashe mutane da sunan kiwo da sauransu. Kaga wannan yana iya jefa ƙasa ma kanta cikin wata musibar ta daban, alhali ƙarya ne ya jawo wannan. Kuma wannan abun bai tsaya ga ƙanana ko manya ba, bai tsaya ga mata ko maza ba, wannan abun yana iya shafan kowa. Don haka wajibi ne duk mutumin da ya ga yana da damar da zai hana, don Allah ya kokari ya hana, don mu yi amfani da abun bisa dalilin da aka yi kirkira domin shi.
Yawa Halima Baba Ahmed, lalle waɗannan dandali kan ba da dama su matasan nan suna samun hulɗa da wasu mutane na wasu ƙasashe da kuma bambanci na al'adu. da kan saka har fadawa ma cikin dan ce ba ma shaye-shaye ba. Akwai wani labari ma da ya faru shekaru uku da suka wuce, inda wata da ke karatu a nan Nasarawa ta haɗu da sunanta Sinte, ‘yar wani soja ce ma, don wani soja, ‘yar ce wani soja ne mai ritaya, wasu suka damfare ta je Lagos har ma suka kashe ta a Lagos din. Ya kike ganin iyaye ya kamata su kullo wannan lamari, kamar Malam Ibrahim ya fara magana a haka, watakila an fi ganin zan ce tarbiyya yanzu ta fi koma wajen mata ma.
Gaskiya ne, ko da ke dama tarbiyyar ai tuntuna a hannun mu mata yake, sai dai mu ma dole muna buƙatar shugaba na gari wanda zai kula da namu tarbiyya, saboda ya samu a hanya don mu sa ƴaƴanmu su ma akan hanyar da ya dace. Babban matsalar da ake samu shine maza kansu yanzu sun yi sakaci akan tarbiyyar matansu da kula da haƙƙin da Allah ya daura musu na mata. Mu fa mata duk tsananin ilimin mace tana buƙatar tunasarwa, tana buƙatar kuma a rinka sa mata ido, tana buƙatar kuma kula. Muddin namiji ya sakaci a cikin wannan guda ɗaya, na ɗaya bata samu kula a wajen mijinta ba, bata samu tausayi ba, bata samu shi kansa ya ƙara gwada mata tarbiyyanta ko kuma ya kula da haƙƙin tarbiyyanta ba, wallahi za a samu matsala. Amma muddin namiji ya sauke wannan haƙƙin a kansa, to Allah soyayya da ya sa turbi ma matarsa wanda ita kanta za ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta yadda ya kamata, Allah soyayya.
Malam Ibrahim Duguri, a ƙarshe me zaka ce kan yadda ya kamata gwamnati, kana ga ya dace ta riƙa zuba ido ne tunda kwanaki an so a yi irin wannan dokar, sai masu amfani da yanar gizon suka yi ca suka ce sannan duniya su ana neman a take musu haƙƙi ne, akwai ƴancin faɗan albarkacin baki. To a ɓangaren ya nuna kenan su al'umma za su na sa ido kenan, ba ma sa ido su riƙa nasiha kenan ga ƴan uwansu, kada ya zama ana yaɗa jita-jita da kan kawo har ƙiyayyawa lokacin ma har ya kawo gaba tsakanin mutane.
To a nan abinda ya kamata hukuma ta yi, ko da an samu an yi adawa a kwanakin baya da waɗancan dokoki don saboda ana ganin zai tauye haƙƙin faɗin albarkacin baki na wasu 'yan ƙasa, to akwai hikimomi da yawa da ita gwamnati ya kamata ta yi. Daga cikin shawarwarin da muke bata kuma muke gani kamar hikima ce, za ta iya wato ƙirƙira ko kuma sayo na'urori masu ƙarfin gaske ta yadda za su ƙara fahimtar cewa duk wani abin da aka yi mummuna wane ne, ko da ya ɓada kamanninsa, ma'ana ya ce shi namiji ne alhali mace ce ta yi, ko ya sa hoton mace alhali namiji ne shi, ko ya ɓata ya canza adireshi alhali ga inda adireshinsa yake. Hukuma za ta iya samun na'urar da za ta iya tantance ko gano duk wanda ya kuma a ko'ina yake. To a nan shi wanda aka zubar masa da mutunci, aka cutar da darajarsa da kimarsa, to in ya nemi haƙƙinsa, to ko da shi wanda ya ɗin ya ɓata ko ya yi musu, to wancan na'urar dai a ƙarƙashin hukuma, to ana iya bankaɗo shi kuma a gano waye shi. Sannan kuma dama tuntuni ga doka an riga an yi na cewa duk wanda ya yi irin wannan ga hukuncin da za a yi masa. To in hukuma ta ɗau wannan matsayar, to ina gani insha Allahu waɗannan cin kashi da kuma matsalolin da suke faruwa a sakamakon wannan al'amari, watakila in ba su wato a daina su duka ba, za a samu sauƙi kusan fiye da rabi insha Allahu.
Wani kira zaki wa mutane su riƙa taka tsantsan da irin waɗannan na'urori da a ƙarshe abin ko ya yi nadama ko abin ya nemi zubar masa mutunci a duniya?
Eh, gaskiya akan samu wannan matsala. Ya kamata mu taka tsantsan sosai, saboda musamman ma idan aka lura da mace mai kula da addini ne, abinda da amfani da shi za a yi amfani ne da kalmomin da aka san Allah ya faɗa, sannan kuma a shiga mace a cuce ta. Saboda haka gaskiya ina jan hankalin mu mata, mu yi karatun ta nutsu. Yo, ko namijin da ka san shi ne ma a fili, tun yanzu Allah ya kama wani irin zamani da idan namiji da mace suka ɗan yi mu'amala ka ɗan wani abu na son zuciya ne zai shiga ciki, to gaskiya ba a waya ba ko a fili ya kamata mu ja kunnenmu, mu faɗa ma kanmu, mu san cewa mu fa muke ba da duk wani sakaci da namiji zai mana na zalunci daga wajenmu ne. Idan mace ba ta ba da kanta ba, wani lokaci an san da ƙaddara. Mu yi karatun ta nutsu, wajen maganar ta karatun ta nutsun nan ba mu kaɗai mata ya kamata mu yi ba, gaskiya har gwamnati ma ya kamata ta ba da nata babban gudumawa, saboda gwamnati ita ce shugaba, ita ce a kanmu. Ya kamata gwamnati ita kanta ta ɗauki matakin da za ta rinƙa wayar da mutane kai, mutane mu fahimci yadda ma rayuwar take, saboda babban yanzu abin da muke buƙata a ƙasar nan duka, dukkanmu ƙasar nan muna buƙatar abu guda biyu ne ko uku: mu samu faɗakarwa in muka fahimta mu zama kuma masu tarbiyya. In Allah ya sa aka samu discipline kuma awareness ina ga duk wani abu da ya zama mana da sauki, saboda babban matsalar mu shine ni kaina ma da aka samu ban san haƙin kaina ba, ban san meye ma in aka min dambe in kula da haƙin in kwaci haƙin kaina da kaina ba, to kuma kaga ai babban matsala kan akwai shi. Amma kuma idan Allah ya taimako gwamnati ta dauki wannan matakin cewa ni kaina in fahimci in aka zalunce ni na san matakin da zan bi in dauki kula da haƙina, kaga wallahi mai cuta na ma zai taka zantsa saboda ya san na san haƙin kaina.
Masu sauraronmu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe, inda muka tattauna da malama Halima Baba Ahmad wacce jagora ce ta ƙungiyar gwagwarmaya da hana kangarewar yara ko matasa, sai kuma sarkin malaman Duguri Malam Ibrahim Duguri. Mun gode ƙwarai da gaske.
Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.
Tare kai tsaye da mai fashin bakin al'amuran siyasa Malam Musa Zubairu na Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya.
Malam Musa, barka da warhaka.
To barka ka dai Malam Usmanu.
To muna fata kana lafiya.
Alhamdulillah.
Barka da shigowa. Barka da wannan filin.
Lafiya lau ga muga ga Maryam ga Safinatu suna magana.
To Maryam mai barkan ku dai.
Yawa. To Malam Musa Zubairu, ka dai ji tattaunawar da muka faru da matasa a wancan makonni biyu da suka wuce, ko muka karkare ta a yau, wanda muke magana akan yadda komai matasa suka gani kawai sai su yakita sai su watsa akan yanar gizo, ba tare da tunanin ma daga wani tushe labarin ya fito ba, ba makama da makamantan irin wannan. Misali in kaga labari a kafar sadarwa ta da ta shafi, ko misali wata kafar yada labarai ka dauka, ka san cewa wani ne kila suka yi rahoto, amma wannan baka san daga inda take ba. Da farko me zaka ce a game da wannan halayya ta matasa?
To wato wannan halayya ba mai kyau bace ba, domin ya kamata dama duk abinda mutum yake yake cewa ka ciza ka hura. Domin wata idan wayannan halayyar nasu wato ba su kadai take cuta ba, tana ma cutar da ƙasa, tana kuma cutar da gidaje, tana cutar da su mutane da su za su karanta wayannan abubuwa din, kuma ya shafe su da wato directly ya shafe su
kenan.
Wato shi wannan abu idan matasan mu za su la'akari da irin abinda zai kaya, ai duk wanda ya samu labari ko ya ji wani jita-jita, shi ya san abin da al'adan waje da irin zamantakewan mutanen wajen da irin siyasan wajen da irin tattalin arzikin wajen zai iya haifarwa a game da irin wannan labari. Saboda haka nan matasan mu wato an riga an shiga wani irin rudu kuma wato ya zama to ne wato da cewa kowa yana so a ce wato kidan shi ko kuma gangan shi tafi zaki, kowa yana so ya nuna bajinta. To daga wajen nuna bajintan nan kuma sai a zaman su cewa an haifi da mara ido.
To
kana su matasan mu.
To bari kafin ka je nan saboda lokaci ba. Ta yaya to hakan, misali su matasan mu da kace na san zan je gare su wannan, amma ta yaya hakan zai shafi kai tsaye maganar siyasa da kuma shugabanci na garin wanda shine makasudin darasin da muke magana a yau?
To ai ka lura wato zaka ga wato wata sa'a korafe-korafen da ake samu na siyasa. Zaka cewa daga nan irin wa'annan kafofi na internet da sauransu daga na ake fara yada su, domin wato wani dandamali ne ko kuma dandali ne wanda wato kowa yana da ganin yana da yancin ya faɗa abin da ranshi yake so. Waɗansu ba sanin su za a yi ba san da za su faɗa, waɗansu kuma kamar yadda na gaya maka suna so ne su nuna sun burge. Daga nan sai ga ana kawo kalamai marasa daɗi wanda za su iya wanda irin wanda Bature yake cewa hate speech, wato irin na ɓatanci da nuna ƙiyayya. Sa'annan kuma zai ji wato yana kawo irin wato rashin yarda a tsakanin jinsin mutane ko a addinance ko a ƙabilance. Sa'annan kuma wasu aikan jawo musu wato su kansu su salwantar da irin nasu wato identity ɗin, wato su fitar da shi ya zama ta cewa su ma kansu wato ba su ma gane ma inda ma su wane ne ba, menene al'adarsu, menene addininsu, menene tattalin arzikin da ya kamata su su yi ma su taimaki kansu. Kuma ya kan wato wani abu ne wato mai tsautsayi mai fatar da hankalin su matasan. Saboda haka wani hanya ne wato shi wannan social network din da ake magana yana da kenshi yana da rashin kenshi to amma da kasida a nan Capital School Kaduna shekarar nan da ta wuce wato abubuwan da muka magana a ciki mun duba har da irin matakin da iyaye za su dauka da irin matakin da makaranta za su dauka da irin matakin da yanzu dole a kawo kungiyoyin tsofaffin dalibai na makarantu su dauka domin idan har ba su zamanto cewa kowa ya hada karfi da karfe ba ya bada nashi gudunmawa to ana samun matsala a ciki to kana matasa dole ne zamanto cewa duk sanda labari yazo ko wani abin tsokaci yazo ayi to na farko a fara diba shin yaya zamantakewar mutane suke a wajen shin yaya al'adar mutane yake a wajen ko ga addini ko ga irin abubuwa na yau da kullun na tafiyar da rayuwar mutane yaya tafiyar da aikin ilimi zai fa ake tafiyar da shi kaga ta social abin na ka ga yara karatun su bayi suke ba zaka cewa suna ta babbada ko asamin ne aka ba yaro a makaranta zaka ga bai ya gama ba saboda haka nan zaka ga to kuma wato abubuwa ne dai gayi ne akwai abin da ake kira yanzu cyber bullying irga shi kuma nan kasashen Afrika da Najeriya ba amma kaman ko anan Turai kun ga cyber bullying din na ai ba abin da bai haifarwa yara waɗansu suna committing waɗansu abubuwa kamar irin abin da ake kira schizophrenia irin ciwon nan da za a dauka mutum a ce aljanusun shi zai iya magana zai iya komai duk ba wani abu bane ba irin wayannan abubuwa din ne as a result of shi wannan cyber bullying din sai su koma su je su zauna yasu iya magana da kowa ba son kowa so duk irin wani abubuwa da yawa da zai haifarwa wato banda wannan irin na kawo labarin gutsuri tsomi a domin a samu a rashin kwanciyar hankali ga mutane
eh to ga Maryam za ta tambaye ka wannan kanshi da kai magana akan cyber bullying wani huhulahun da ake wa mutane akan internet zamu magana shi ma akan shi
mun zama kan gaskiya ka to ta yaya yanzu duk wannan abu da ka lissafo ta yaya matasa za su yi abin da ya dace
to wato abin da ya dace nan wato ya zama to wato hannu ne da yawa wato maganin kazamar miya kin gane kamar yadda na faɗa akwai abin da ita gwamnati za ta faɗa kamar yadda mutanen da kuka tattauna da su suka yi magana akwai abin da makaranta za ta yi akwai abin da iyaye za su yi akwai abin da mu manya masu shekaru za su yi wanda waɗansu mu kuma masu shekarun za ki ga cewa su ma ba su tsira daga irin waɗannan abubuwan ba za ga shawarinsu su suna shiga su ma suna irin waɗannan abubuwa ɗin sa'annan kuma akwai abin da tsofaffin ɗaliban makarantunmu za su iya yi domin su ba da nasu gudunmawa ko da ko shirya taron bita ne a makarantun da suka gama su ba da nasu gudunmawa to kamar yadda na ce miki wato kamar na iyaye abin da ran farko da iyaye za su taka shine ya zamanto cewa kullun na'urar da yaran su suke amfani da shi suna dubawa su san irin wato abubuwan da yaran su suke dubawa sa'annan kuma zamanto masu magana da ƴaƴansu akan irin waɗannan abubuwan da suke gani a cikin waɗannan social media ɗin domin sa'a idan ma ba su gani a gidajensu ba za su fita waje akwai abokansu da suke hulɗa da su to kin ga dole iyaye sun zo gida su gaya musu illan waɗansu abubuwan da suka san cewa suna faruwa a ƙasa sa'annan kuma ya kamata su gaya ma yaran nan duk abubuwan da suka gani a irin su YouTube da su Twitter da su Facebook da sauransu ba duka ne yake gaskiya ba su kokarin su bude tunanin yaran su san cewa abubuwan da ake da suke gani a ciki ba dole ne duk abubuwan da suke gani ya zama to gaskiya ba sa'annan kuma su ƙara sanar da su akan cewa shaye-shaye irin na abubuwan na kwayoyi da su karuwanci wato irin
ai ba da
lokaci kan ko
laifin daɗi karewa
domin duk da garan waɗanda ya suke tasowa
to da ka ji wannan kiɗa kan nan za mu dakatar da kai to nan za mu dakatar da kai malam Musa sai wani lokaci gaskiya lokaci ba zai daga mana kafa ba
mun gode ƙwarai
yawa to yanzu kan kusan in ce duka a nan shirin yau da gobe na wannan lokaci ya kammala akan maganar yaɗa labarai a kafafen sadarwa ba tare da tantancewa ba a madadin
Maryam Bashir Bugaje
da Safinatu Salisu Dangi
sai Julie Lazarus Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin Ibrahim Jirma ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook da Twitter ko kuma Facebook Live sai kuma Basco Valerie injiniyanmu na yau a madadin shi kanshi tip da yake gefe yake kallon mu tare da Negusi muke cewa mu zama lafiya a cikin wani sabon shirin na yau da gobe.
Muryar Amurka yau ta canza.